Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan make gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ke farin cikin jan akalar shirin.
Et jusque-là, en tout cas, que ça soit ici à Niamey ou à l'intérieur du pays, on n'a pas atteint le seuil d'alerte.
Wannan dai bayanin da ministan kiwon lafiyar Dr. Idi Kallame Nasara yayi na neman kwantar ma al'umma hankali da kawo ƙarshen dukkan wata jita-jita akan maganar allobar ƙasan ƙarau.
Wakilin sashin Hausa a Niger Haruna Mamman Bako za mu kawo muku rahoton bayan labaran duniya. Ibrahim Alfahame zai gabatar da shirin ciki da gaskiya sannan ku saurari rahoto kan sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru suka yi a mako za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna.
Mawasare assalamu alaikum. Sakamakon jawabin da shugaban Amurka Donald Trump yayi wa gamayyar majalisar dokokin Amurka a bisa al'ada tsohon gwamnan jihar Kentucky Steve Bashir ya mayar da martani da ya mayar wa shugaban ya ce shugaban na Amurka bai cika alƙawarin da ya dauka ba. Na ganin mai karamin karfi ya shawo kan matsalolinsa ha kuma yanzu yunkurinsa game da batun tsaro na bisa sikeli ne. Tsohon gwamnati ya ce shugaba Trump ya yi watsi da babban barazanar da ke addaban tsaron ƙasa daga Rasha wadda kowa ya san cewa ba ƙaurin ba ce yayin da take ƙauracewa ma na hannun damarmu wanda suka taimaka mana lokacin buƙaturmu musamman lokacin yaƙi da wasu sassan duniya. Ya ce wannan yunkuri na shugaba Trump game da harkokin tsaro ya ƙara jefa Amurka cikin halin rashin tsaron. Ya ce shugaban ya cika baki yana dabaru a kan tsaro amma sai ya buge ga yaƙi da 'yan gudun hijira da kuma baƙin haure. Bashir ya ce wannan shugaban ya sha suka sa'ilin da ya bullo da umarnin shugaban ƙasa a kan baƙin haure. Kano kotu ita ma ba ta ƙyale shi ba wanda ya sa ta dakatar da shigowar baƙin haure. Kana ya hana mutane daga ƙasashen Iraq, Iran, Syria, Yemen, Somalia da Sudan shigowa. Ya ce yanzu haka yana nan yana ƙoƙarin sake dawo da dokar ta bayan gida. Domin yanzu haka ya umarci jami'an tsaro su ƙara ƙaimi akan waɗanda suka shigo ƙasar ta ɓarauniyar hanya ko kuma suka aikata wani laifi. Tsohon gwamnati ya ce yana da kyau shugaban ya tabbatar an bi dokar mu na shige da fice. To amma kuma ana iya kare Amurka ba tare da dole mun yi watsi da manufarmu ko aƙidarmu da aka san mu da ita ba na taimakawa waɗanda yaƙi ya tilasta su bar muhallinsu. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ya zama shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ya bayyana Rasha a matsayin babban barazana ga Amurka. A jiya Talata wannan ɗan taliki ya shaidawa a 'yan majalisar dokokin na Amurka cewa ba ɓoyayyen batu ba ne cewa Rasha ta yi yunkurin ganin ta yi tasiri a zaben watan Nuwamban da aka yi a nan Amurka. Tsohon sanatan Indiana Dan Cost ya faɗa wa kwamitin bayanan sirri na tsaron ƙasa na majalisar dattijai cewa da alama Rasha ta nace wajen kumbiya-kumbiyanta domin yin tasiri a zaben na Amurka. A kan haka ne ya alkawarin cewa zai ba da goyon bayan da duk ya dace domin ganin an yi binciken kwakwaf game da rawar da Rasha ta taka a cikin wannan zaɓe na Amurka. Ya ce ba shakka wannan abu ne da ke buƙatar binciken kwakwaf domin fidda sakamako. Cost ɗan shekaru 73 da haihuwa kuma ɗan jam'iyyar Republican ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake gaban majalisar dattijai domin a tantance shi game da wannan mukami da shugaba Trump ya zaɓe shi ya riƙe. Ya ci gaba da cewa ina tsammanin duniya ta gama da sani kuma kowa ya yi amannan cewa ba shakka Rasha ta yi yunkurin ganin ta yi kutse cikin harkar kamfe. To sai dai ko ta yi nasara ko kuma a'a wannan shi ne ba mu sani ba. Sai dai kuma wannan matsaya da Cost ya ɗauka ba shakka za ta sa su rashin jituwa da Donald Trump wanda da farko ya wanci kalar da binciken kwamitin tsaron wanda suka gudanar da farko a lokacin kamfe da kuma bayan kamfe domin ko rahoton farko da ofishin tsaron ya bayar dab da za a rantsar da Trump ɗin ya nuna cewa Rasha ta yi kutse a cikin wannan zaɓe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jama'ar jihar Unity ta ƙasar Sudan ta kudu, ɗaya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari, sun ce sun rayu ne ta amfani da cin 'ya'yan itace da kuma tsaron da ke fitowa kan ruwa har na tsawon shekaru 3. suku cibiyoyin aikin jin kai suka ce isa ga waɗannan mutane ya zame musu wani jan aiki har na tsawon watanni yayin da ƴan ƙauyen suka ce noma ya zame musu da wahala domin yawan harbe-harben da sojoji ke yi a yankin nasu Daya daga cikin shugabannin al'umma ya tattara dubban mutane waɗanda suka yi dogon layi domin yin rajistan samun tallafi daga hukumar samar da abinci da kuma UNICEF domin samun abin masarufi a cikin satin ta gabata dai ne hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewa fari ya addabi yankin gundumar Lee wanda ɗan shekaru 32 mai haihuwa mai suna Ray Nguyen Chek mai yaya 8 ya ce Fadin da ake yi tsakanin ƴan tawaye da sojojin gwamnati na daga cikin dalilin da yasa suka haifar da fari a wannan yanki nasu yace wannan yakin shine ya lalata dukkan albarkatun gona a wannan yanki nasu yace dan an duba ba wani irin shuka a wannan wurin domin ko sun gaza shuka kome don haka ba su da abinci yace ga yaran su nan suna cikin rana suna kuka saboda wannan fari inji check yace rayuwa a wannan wuri na cike da kalubale domin sojojin gwamnati na nan na ta fada da sojojin tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar tun dai da yaki ya barke a kasar ta Sudan ta Kudu a cikin shekarar 2013 ƴan kauye suka gudu suka bar gidajen su wasu kuma suka koma cikin daji da zama
labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC Madalla hukumomin kiwon lafiya jamhuriyar Niger suna kira ga jama'a cewa su ƙara kwantar da hankulansu kasar ba ta fuskantar annobar sankarau kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Haruna Mamba Mabako ya aiko
Jusque-là, en tout cas, que ça soit ici à Niamey ou à l'intérieur du pays, on n'a pas atteint le seuil d'alerte.
Wannande bayanin da ministan kiwon lafiyar Dr. Idi Kallame Nasara yayi na neman kwantar ma al'umma hankali da kawo ƙarshen dukkan wata jita-jita akan maganar allobar dan sankarau. Yayi ta ne biyo bayan wata ziyara da ya kai a wata unguwa da ake cema Fudriyar a babban birnin Yamai kuma ministan yayi wannan bayani ne da niyyar kawar da dukkan wani zance maras tushe akan wannan sha'ani abinda yasa shugaban asibitin Madam Fatuma Taribako yin ƙarin bayani game da kalman ministan kiwon lafiyar na jamhuriyar Niger
to da yazo yanzu sai ya tada kuma mun samu kamar ɗan kalilan ka na meningitis ka san da mun ma da an samu dan daya biyu shikenan duk kowa sai ya tada hankali ai meningitis ta zo menen mu a lokacin ma yanzu ba kamata ma a ce lokacin ya isa amma dai yanzu shikenan ru sai ka ta ana aika bisa Facebook ana aika bisa WhatsApp ko ina ana gudi meningitis ake meningitis ake shi ko ba haka nan bane ta kamata a ce ta shiga cikin jinin mu ta
Ita dai hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya da ake cema OMS ta hiddo wata sanarwa a ranar jiya inda ta bayyana bullar cutar dan sankarau a wurare guda biyar a cikin kasashe hudu na nahiyar Afrika da sun ka hada da wurare ɗaya-ɗaya a Togo, Benin da Ethiopia ko Habasha sai wurare guda biyu a kasar Ghana yayin da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta ce akwai hadarin kamuwar allobar cutar dan sankarau a cikin kasashe da suka hada da Burkina Faso, Kamaru, Habasha ko Ethiopia, Chad, Guinea da kuma kasar Ghana. Haka zalika ma hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya OMS ta tabbatar da cewa tun daga ranar 13 ga watan Fabrairu har zuwa karshen sa babu wannan allobar ta cutar dan sankarau a jamhuriyar Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sangaja likitoci masukulawa da lahiyan mu masukulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake su
zamu ka muku shirin ciki da gaskiya kaman nan sai a shakata da wannan fefe dake bisa inji
Thank you.
tattaunawa da la sharuwa koma bakin aiki hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin shirin
Jama'a assalamu alaikum Daya daga cikin abubuwan da Malam Lawal Abubakar wanda yake gardamar mallakin gida unguwar mai tama da wani attajiri a Abuja yake kuka kai game da wannan batu nasa shine yadda aka shafa fiye da shekara daya babu wani haske a kotun da suka shiga kuma a inda shi wannan attajiri mai suna Idris Osman yace kotun ta mallaka masa wannan gidan amma kon da ya shige kotun ta yi zama kan wannan batun har ma alƙalinta Ayu Bello ya zartas da wasu hukumce kan yadda za a ci gaba da yin wannan shari'a a bayan da suka fito daga cikin kotu Nasiru Adamu Elikaya ya tsitse Lawal Abubakar domin jin yadda ta kaya
mun je kotu da ikon Allah kuma alƙalin ya zo yau lawyoyi na kuma sun zo kuma wani abin mamaki tunda muka so wannan maganan shi lawyer Idris Osman bai zo ba sai yau ya zo kotu turanci ne na yan kotu da irin namu da ba mu karanci lo sosai ba amma mun fahimci menene ake nufi shi Mustafa lawyer Idris Osman shi ya fara tashi yayi magana yana mai gaya ma alkali akan cewa wannan magazan da ake yi bai kamata ba tsaya wani bata lokaci ba assalami magana sai shi alkali ya tsaya shiru ya kalle shi can sai shiga rubutu can kuma sai ainihin lawyer na ya tashi shi ma yayi nashi bayanin yanda lawyoyi suke yi alkali ya sake sa kan shi a kasa ya rubutu to shi alkali Ayu Bello da zai nashi fasaran da lawyer shi Idris wa da wanda yake cewa Mustafa yi sai ga fa lalle wannan maganan da yi shi alkalin bai gamsu da shi ba amma shi lawyer nawa da yayi magana sai alkali ya gamsu da wannan maganan nashi yace ba inda zai a ce da assalami wannan maganan gaba daya to ba nan sallama kowa a inda ni na sani in aka sallami magana wato an ba shi Idris gida kenan a nawa fahimtan kenan ba to amma bai sallami maganan ba sai alƙalin Ayu Bello ya ce lawyoyi na farko wanda akwai mai sunan Iliya wanda su suka yi filing case din tun da farko kuma sun yi filing case din nan ba wasu proper legal documentation wanda ainihin court ke requiring so da ganin hakan nan sai shi Ayu Bello ya rubutu ya ce wayannan papers din da su Iliya suka kawo kotu wanda according to the law abubuwan da ya kamata su zo da shi ya zama very much authentic wato ya zamanto hanya ne na law sai bai shiga da su yanda ya kamata ba sai shi to wannan lawyer da takardun da ya kawo da menene duk an janye su a kotu amma shi ainihin lawyer nawa da na dauka ko baka ba yaje ya preparing proper documentations ya presenting a court din shi Ayu Bello na FCT Abuja kaji ainihin abun da muka tattauna kenan yau a kotun kuma muka bar wurin
me kike ganin ya faru tunda za a iya cewa kusan shekara ɗaya kenan ba a zauna an yi wannan shari'ar ba yadda ka lura an kama hanyar za a yi wannan shari'ar yanzu yadda ya dace
akwai alaman ko shine shi da na so magani shi lawyer shi wanda yake da suna Idris Osman tunda yake magana mai taba zuwa kotu ba ni ban taba ganin shi a kotu ba kuma ina zuwa ko baka bane amma yau abun mamaki sai gashi ya zo kotu kuma baya ya zo kotu din yayi raising oral application mun sani kuma ke cewa da wasu ba yayi magana da baki akan wannan sharan a kori sharan
wato ma'ana shari'a da kuka shigar a kore ta ya nuna kenan wacce shari'a da aka yi da takardun da kuka yi zargi na jabu ne da ita kenan za a yi amfani Idris ya ci gaba da mallakar gidan kenan.
Ka ji bayani kenan. To shi kuma alƙalin ne zo na nazari sai ji na bakin shi lawyer nawa. Lawyer nawa yi mishi bayani ya rubutu. Sai ya concluding akan cewa takardun da su lawyer na farko mai suna Iliya da ya shigo da shi kotun takardun da ga sunan dai wanda legally ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a sa a ciki saboda a tabbatar wannan document din is authentic ko baka ba a ko ina ka je na doka ne to da ka lura cewa ba haka din bane sai ce tuwar takardun duk an watsar da su amma lawyer na da nake da shi wani ya je make proper arrangement na law documentations ya presenting to that same court na shi Ayu Bello kaji conclusion namu na yau kenan
yanzu ya kake ji a ranka da yadda shari'an nan take tafiya akan wannan gida naka na gado
ina ma Allah godiya ya so mu fahimtar da mutane especially masu ake a kotu da shi shugaban kotu ma Ayu Bello da kuma wasu sauran lawyoyi da suke zuwa kotun suna jin irin wani abubuwan da ke faruwa ina ganin in aka bi ka'ida da samu nasara insha Allah in dai aka bi ka'ida da samu nasara kuma ina fatan su bi wannan ka'idan don su sun san ka'idan shi Idris Osman ya san gidana ne Nasiru El-Rufai ya san gidana ne
Nasiru El-Rufai gwamnan Kaduna
ya san gidana ne ni kankaina gidana ne don ina zuwa in sauka wurin in abu ne daga dama in kwanaki na to ya za ya ce Idris ya san da haka har kuma ya zo ya ce wai zai ci amanan yayana tun marigayi Allah ji kan rai Alhaji Audu Abubakar shi ma ne executive director na Imani Aviation a Lagos to at that time shi ya bude ma Idris wani company a Madu Bello a Kaduna ana kiran shi Risman company ka gane ko another one kuma suka sa PO technical services kaga almost two companies kenan to ana zo shi to wannan they are my friends kuma ina ma blazing din su da wasu resources bari in kawo su gidan iyaye na Abuja da yara su tun na ba kowa ya sashi a nawa gidan dukan su gaba daya da Ahmadu Abubakar da El-Rufai a kona shi mai Salis da kuma shi Idris Osman nan suke zama
shin tun wancan lokacin ko kuma yace a tsakanin wannan shekara ɗin akwai lokacin da kuka gamu da shi Idris ko kuma ya ma waya ko kamar sa
ai Idris mun gamu ne ma abun ya bani mamaki a lokacin ina karanta masters a finance sai ya aiko wani akan cewa Idris na kira na sai na tsaya ne tunanin shi Idris na kira na a kamera wani ganin Idris shekara na sai to muje muka je na zo na same shi a office ya lafiya tambayen shi ne farko shine me yake damuna ni kuma a zuciyana sai na ansa cikin zuciyana nace kai ba Allah bane sai nace na farko ban da mota na biyu ban da aiki sai shi to ba dama bare zai shawara da click din shi su Salis da sauran da suke yake da su office dawa shi gari ina zuwa washi gari ya bani advances Toyota advances ka gane ko da 500,000 naira ka gane ya kuma ce ba shi particulars ina ko baka ba zai nemi mun aiki kuma duk na bashi bayan ya bani wannan moton akwai wani paper wani plain paper haka ka gane ko na yi endorsing ka gane akan na karbi mota ko kudi ba
yauwa akan ka karba kyauta ne ko kuma ya baka lamuni ne zuwa wani lokaci
ka ne ma nayi kira ne ba ni nake zaune wani lamuni
menene rubutun da ke jikin takardar
wato a takardar nan wancan is blank ko sai na sa jambaro a sama ka gane sai na cross into the middle ka gane ko sai na sake kuma jan layi a ƙasa ka gane sai na endorsing a ƙasan ka gane ko amma duk farin paper din ba wani rubutu ba wani tafin ba wani komi just plain wannan biron ne kawai zaka ja aka raba shi a tsakiya
ka tare duk wani gu ka soke duk inda za a shigar da wani ƙarin bayani banda wanda kai
banda wanda ne don duk abubuwan da aka yi dole ba su gina shari'a.
Masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na gidan gadon da Lawal Abubakar yake takaddama kansa da wani attajiri mai suna Idris Usman. Duk abin da ya taso za ku ji kuma duk yadda ta kaya ma za ku ji. A mako mai zuwa za mu tabo batun wasu ma'aikatan kamfanin sayar da motoci na Fama Motors da ke Jos, su biyu waɗanda wasu mutane suka zo suka sayi mota daga wurinsu, daga bisani aka yi amfani da wannan mota wajen tayar da bam. Aka kama su ana bincike, yau kimanin shekaru uku kenan babu labarin su, babu labarin inda suke, babu labarin halin da suke ciki. Kotu kuwa ta riga ta ba da umarni ga hukumomin tsaro a kansu sake su, tun da ba a tuhume su da aikata wani laifi a gaban kotu ba. Mu kasance lafiya.
Kasance tare da mu ranar Litinin mai zuwa don jin cigaban shirin. Rikicin bangaren Kamaru mai magana da harshen Turancin Sarauniyar Ingila da sashen Faransa yana daga cikin sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Kamarun suka yi a makon nan.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ana ta tsegunta mana cewar jam'iyyar UNDP ta kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani babban taron su na kasa baki daya a fadan kasar Yaounde, anda suka sake zaben shugaban jam'iyyar na kasa Bello Bubo Mai Gari domin ya sake ci gaba da jan akalar jam'iyyar na tsawon shekaru biyar masu zuwa, bayan ya kwashe shekaru 30 yana gudanar da jagorancin jam'iyyar. Jaridan Independent dan cewa ta yi shugaban karamin hukumar Semelma wanda take jihar kudun kasar jamhuriyar Kamaru a gunduman Eboloba, shugaban karamar hukumar Etienne ya fada ragar kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru TCS, anda yanzu haka ake binciken sa da ruga ciki da makudan kudin gwamnatin kasar ta Kamaru. Zakon mu leka jaridan Eden, anda ta labarta mana cewar shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kuma prime minister kasar Philemon Yang cewa kowane karamin hukumar kasar a yanzu haka zai samu karabasar miliyan 10 na sefar kasar ta Kamaru da shirye-shirye da za su yi na karban kofin nahiyar Afirka wanda kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions suka dauko daga kasar jamhuriyar Gabon. Prime Minister ya ce za a yi haka ne domin za a zagaya da kofin birni da kauyen kasar ta Kamaru, kasancewar talakawan kasar su kashe kwarkwatan idanunsu. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression da ta roto mana cewar bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar Kamaru har yanzu dai dalibai ba su koma karatunsu ba, kowace makaranta a wannan bangaren tana garkame kuma gashi za a gudanar da jarabawan karshen shekara. Za kuma mu hango jaridan The Star, an da ta labarta mana cewar Honorable ST Muna dan bangaren Ingilishi ne ya bayyana manema labarai cewar yana mamakin gwamnatin shugaba biya na rashin amincewa da bukatunsu, anda suke neman cewan kasar ta canja sheka daga gwamnatin jamhuriya ta koma gwamnatin tarayya. Yace ya cancanta shugaba biya ya mika kai bori ya hau. Jaridan Anadol cewa ta yi ministan gona da cigaban karkara na kasar Kamaru Harry Ayebe Ayisi yana neman fadawa hannun hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar ta Kamaru daga hannun barayin gwamnati CONAC domin ana zargin sa da sace makudan kudade har ma da boye waɗansu na'urori na aikin gona. Jaridan Kalara ta ayyana mana cewar babban kotun kasar Kamaru ta yanke shawaran hana wa mutane daukan shari'a hannunsu. A yayin da wani al'amari ya faru, ministan shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso shine ya bayyana haka a yayin da yake kaddamar da waɗansu manyan Anthony Janar-Janar a birnin Yaounde. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Germinal, anda wani babban dan siyasan kasar Maurice Kanto yayi fashin baki kan yanda demokradiyyar kasar jamhuriyar Kamaru take neman wargajewa. Yace idan 'yan kasar ta Kamaru ba su yi hankali ba a zaben da za a gudanar a shekarar 2018 zai kai kasar ya baro. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 2 da kusan minti 25 da rabi, ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni.
Magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Rutanin jam'iyyar APC a jihata ta Yobe tsakanin gwamnatin jiha da manya-manyan jigan jam'iyyar APC ta jiha, rutanin da yake tsakaninsu, Allah ne ya so ya saka a talakan Yobe. Dama idan Ubangiji ya kawo ƙarshen abu, haka za a je a gama abu. amma idan ba haka ba gwamnatin jiha da sun ainihin sanatoci da raba ce ba shiri tsakanin su suna rutani gwamna ya faɗa su su faɗa gwamna ya faɗa su su faɗa wannan abu sakayya ne ubangiji yake so ya saka a talakan Yobe muna addu'a ubangiji din ne son ganin bayan talaka Allah ka kawo mana ƙarfin sa wannan rutani da suka faɗa Allah ka sake raba kan dan jam'iyyar adawa ta samu nasara a kan dan haka ubangiji Allah ya saka gidan radio Amurka da Alkhairi nagode gidan radio muryar Amurka suna na Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka suna tare da Yusuf Bazuka mai leda gwalalo a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ina jinjina wannan kotu wacce ta daure wannan Hajjia ta shirya ta haliko can don ta tafi kasar Saudiya don ta samu kuɗi wannan albozaranci da kuma harka da miyagun ƙwayoyi da 'yan Najeriya suke yi musamman mata su hadiye abu zuwa ƙasa mai sarki wannan kamata da aka yi da kuma hukuncin tsaurin shekara 10 da kotu ta yanke mata wannan ya yi daidai yawa ya nuna cewar a gaba akan gazin ruwa saboda haka wata matar ma ta saki hadiya a sashi kamata. Assalamu alaikum.
Labarai a takaice shine shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku.
Jet Latam. Rasha da China sun hau kujerar naki don taka burki ma yunkurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙaƙaba ma gwamnatin Siria takunkumi saboda amfani da makamin guba kan jama'arta. Wannan karo shine na 7 kenan a tsawon shekaru kusan 6 na yakin Siria da Rasha ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naki don kare gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Kasar Bolivia ma wacce mamba ce na kwamitin sulhun ita ma ta kudura ta kada kura adawa da matakin kasashen Masar da Habasha da Kazakhstan kuwa sun kaurace ma kura'an to amma har an samu kuro'in da ake bukata don aiwatar da takunkumi. Idan ba don hawa kujerar naƙin da kasashen biyu da masu kujerar dindindin a majalisar ba wato Rasha da China daftarin kudirin da bai samu nasara ba. Sakamakon jawabin da shugaban Amurka ya yi wa wato gamayyar majalisar dokokin Amurka tsohon gwamnan jihar Kentucky Steve Beshear a martanin da mayar wa shugaban ya ce shugaban na Amurka bai cika alkawarin da ya dauka ba. Na ganin mai karamin karfi ya shawo kan matsalolinsa a kuma yanzu yunkurinsa na game da batun tsaro na bisa skeli ne. Tsohon gwamna ya ce shugaba Trump ya yi watsi da babban barazanar da ke addaba tsaron kasa daga Rasha.
To madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da lasa za ku ji wasu sabbin abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta garago da Ladan Ibrahim a yawan yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ladan Ibrahim a yawan da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Charles Hall da ya riga masa a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.